إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 3 ga watan Zulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 30 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na biyar daga cikin jeren gyar karatutukan littafin Wasiqatul Ikhwan لدلالات لتبين دلالات الوجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع، والنفى الشيخ عثمان ابن محمد ابن عثمان المعروف بابن سوري تغمده الله بالرحمة. إذن جماعة بسمان تابا شوه ينا قربئين دنجني دا وجب تي تي وواجبين أنيسا تي بدئا لكم البيان دنجني دا وجب تي أبي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. A inda ya kawo mana ayoyi da ainihin wato hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da jawabai daga manyan malamai daga cikin waɗanda suka gabata cikin sahabbai da tabi'ai har zuwa manya-manyan malaman fiqh, Allah madaukakin sarki yarda da su baki da, sai ya daure maganar ta ƙarshe da cewa na daga cikin hadarin bid'a, inda Allah madaukakin sarki ya nufi wani malami da sadakar da shi. A lokacin da annabi ke cewa a yi tasbihi 33, tahmidi 33, takbiri 33 a cike da la ilaha illallah cikon na 100, wannan malami shi sai ya ɗauki kowane ɗaya cikin 33 ɗin sai mai da shi 100, sai waye gari yana yin guda 300, aka waye gari ya yi mafarki wata rana ya ga cewa ga kiyama ta tashi, amma kuma ga yadda al'amura suka rikice mishi. An tashi ana auna mutane sakamakon su, shi kuwa nashi sakamakon ya waye gari ainihin wato an ce ba za a auna ba, saboda Allah da ya umarci mala'iku da su auna sakamakon mutane bai ba su ma'aunin irin nashi aikin ba don ya wuce ka'ida. Bayan da shehu ya kawo wannan magana sai yake cewa to kaga wannan fa babban hadari ne wanda yake yana tabbata ainihin wato a cikin shari'a. Sai yace unduru ya ikhwani ma ajara Allah li ba'd al akabir min al ulama, ya ku ɗan uwana musulmi, dama sai na cewa wasiƙa ce, sako ne amintacce mai nagarta zuwa ga dukkanin ƴan uwa musulmi. Yace ya ku ƴan uwana musulmi, ku duba irin abin da Allah madaukakin sarki ya gudanarwa wani daga cikin manya daga cikin malamai bisababul bid'ati makruha, sakamakon bid'a wadda take abar kyama ce. Fa kaifa bil bid'ati muharrama, to ina kuma bid'ar da ta kai matsayin ainihin wato haramu. Wato anan shehu yana nuna maka cewa daga cikin nau'ukan bid'a akwai wadda take tana da dan sassauci, dan haka aka kwatanta ta da al'amarin karhanci a babu da hukunce guda biyar. Akwai kuma bid'ar da take ta kai matsayin ainihin wato muharrama, to sai yake cewa ita wannan bid'ar ma fa ta ƙara tasbihi daga 33 zuwa 100, kun ga ya ƙara nawa ne kenan, ya ƙara guda 67 ne, to 67 ya ƙara so 3 a bisa abinda aka nemi ya rinka yi 33 33. Wannan bid'ar ba ta munana kamar bid'ar wanda zai kirkiro wani abu wanda ya kai matsayin haramun ba. To sai yake cewa idan har Allah ya nuna mishi irin wannan mummunan sakamako saboda ya aikata abin da yake bid'a ce makruhiya, ina kuma ga wanda ya ainihin wato aikata bid'ar da take muharrama. Sai yace li anna ziyadata fi tasbih bid'atun, saboda ƙari a cikin ainihin wato tasbihi bid'a ce, wace iri bid'a makruha. Fa kullu man yudifu al-bid'ata ila sunnah, duk wanda ainihin wato yake kasassaba yake danganta wata bid'a zuwa ga sunna, kana jami'u amalihi kal'adam, to aikin shi baki ɗaya zai waye gari ya zama kamar babu. Wa ma'awahun nar, kuma wuta ita ce makomashi. A'azana Allahu, Allah madaukakin sarki ya tsare mu اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا الله كبات الدم زوى قبل سنة النبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاهه عندك سبود درجة النبي محمد يكد إتا أورنك wannan yana daga cikin ainihin wato wuraren da hakikanin al'amari kusan mafi yawancin littafan shehu musamman daga ƙarshe zaka samu yana ainihin tafka irin wannan kuskuren da yake tawassuli da jahin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana kaga duk da ya gama kawowa gaba ɗaya ƙarshe sai ya ce Allah ka datar da mu zuwa ga sunna ko bin sunna annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addu'a ce wannan to amma tawassulin da ya cewa bijahihi indak saboda darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wurinka wannan ita ce magana mafi hadari saboda hadisin da shehu yake dogaro akai hadisi ne asalin shi hadisin ƙarya aka ce wai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim ku nemi Allah madaukakin sarki yayi muku abu dan darajata saboda darajata tana da girma a wurin Allah gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana da daraja don in ya zama annabi Musa ma na da daraja annabi Isa ma na da daraja Allah madaukakin sarki game da Musa cewa yake wa kana indallahi wajiha mai daraja ne a wurin Allah madaukakin sarki annabi Isa Allah cewa yake wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ko yana daga cikin bayan Allah na kusa da Allah kuma yana da daraja duniya da lahira yaya kake tunanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta wuce nan ina fata an gane sakamakon wannan ba a jayayyar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da daraja to sai dai annabi din da kanshi bai yi izini akan cewa a nemi tawassuli ainihin da wannan jahil nashi ba ina fata an gane a ƙarƙashin wannan jama'a gaskiya yana daga cikin matsalolin da zaka rinka karo da su in kana karanta ainihin littafan shehu musamman dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan kuma wani abu ne wanda yake babu wanda ya gagara a samu kuskure ainihin a cikin littafin shi ko maganar shi kamar yadda shehu da kanshi ya rinka bayyanawa a cikin wasu wurare na littafan shi duk inda ainihin wato aka ga kuskure a cikin littafin shi a yi kokari a ainihin wato bujuwan nan kuskure kuma a yi tambayi a kai sannan a roƙa mishi gafara da wannan ne jama'a a cikin aiki na da nake na tattarawa da gyaran littafan dan hodiyo na rinka karo da ire-iren waɗannan wurare waɗanda shehu yakan yi tawassuli da jahin annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta wannan littafin nashi sauqul umma ila ittiba'is sunna a ƙarshen shi sai da ya kwantsama ire-iren wannan kuskure dashi duk da ya gama baki daya sai yake cewa Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan 'ammatan bijahihi indaka shi ma irin wannan to wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma ya gafarta mana mu ma baki daya ba a cewa dan darajar annabi Muhammad kai min kaza ba a cewa dan girman annabi Muhammad kai min kaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su daga cikin sunaye ko siffofin Allah ko kuma abubuwan da aka yadda a shar'ance cewa a yi tawassuli da su to shari'a kuma duk abin da bata bada izini ba kamar yadda shi da kanshi shehu yake bayani to ba daidai bane ai saboda haka jama'a sai a kiyaye dan girman annabi da ake cewa ko dan darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shari'a bata yi izini akan a faɗi haka ba amma tabbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da girma tabbas annabi yana da daraja sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai dai bai shar'anta haka ba shari'a kuma ita ce abin da yazo da ita sannan bid'a kuma ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana sannan kuma ya kyamatar Allah madaukakin sarki ya taimaka idan jama'a ba su manta ba nayi wani alkawari dangane da cewa wannan maganar da shehu yayi zan daure dalilin ta ni kuma da wani dalili ingantacce na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa fa kullu man yudhifu al-bid'ata ila sunnah kana jami'u amalihi kal adam, duk wanda yake danganta wani aiki nashi na sunna sai ya kara da bid'a, to wannan aikin shi baki daya kamar ma bai yi bane. Na gaya muku cewa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ainihin wato yi gargadi dangane da dukkanin mutumin da yake bid'a akan cewa idan ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba har sai ya bar wannan bid'a. To abinda muke so ku natsu da kyau ku fahimci hadisi, mutum ne ya aikata bid'a ko yake aikata bid'a, ma'ana abinda ake nufi da bid'a shine wani abu ne wanda ka kirkiro ko aka kirkiro maka kai ma ka zo kana yi, wanda shi abin in aka dube shi yayi kama da addini amma ba addini bane. Me yasa aka ce yayi kama da addini? Dan duk wanda yake shan giya a cikin musulmi ko kafirai ba wanda zai ce shan giya addini ce. To shan giya ba bid'a bace, shan giya fasikci ne, haramun ne. Ina fata an gane. Duk wanda yake satar kuɗin mutane ba a cewa satar kuɗin mutane bid'a ce, domin ba alwala yake yace zai tafi sata yace bismillahir rahmanir rahim da nufin cewa satar ibada bace. Amma yanzu wanda aka ce mishi yayi zikiri 33 ya koma yana yin 300 jama'a, in ka tambaye shi me zai ce yake yi, cewa zai yi ibada yake, addini yake yi, to kaga daga cikin ma'aunan gane bid'ar ita ce duk wanda yake yin abu da nufin cewa wannan abun addini ne ya zama ba addini bane shine bid'a. Amma wanda tun farko sharhu ne shi yake, kida yake yi na molo ko kuma kida ne na kuntigi ko kuma kida ne na kalangu ko kuma jita ce ko disco ko menene, in ka tambaye shi me zai ce, sai ya ce a wannan kawai yana jin dadin abin shi ne. Amma ka san gaskiya cewa wannan abin laifi ne ba daidai ba ne, so da dama an bai saka san zuciya ba zai ce gaskiya laifi ne. To kaga wannan ya san ba ibada yake ba. Amma wanda yake kada mandiri fa me zai ce yake yi? Addini yake, ibada yake yi. To kaga yadda ake iya bambancewa kenan a ƙarƙashin wannan. In har mutum yana aikata abin da yake bid'a ce a addini, to idan ya aikata wani saban Allah kamar zina ko ya sha giya ko wani abu daban, in ya tuba game da wannan laifin zina ko shan giya ko sata, Allah ba zai karbi tuban shi ba har sai ya dawo ya tuba daga waccan bid'ar. Dan haka ba wai ita bid'ar ce ake cewa in ya tuba Allah ba zai yafe mai ba, a'a, idan ya bid'a to ya riga ya yanke alaka shi da Allah madaukakin sarki, yadda duk wani laifi idan yayi in ya ce wa Allah ya tuba, Allah ba zai saurare shi ya gafarta mai wancan laifin ba har sai ya bar ita waccan bid'ar. Dan haka ga hadisi jama'a a cikin Mu'jam at-Tabarani al-Kabir da isnadi hasan, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace inna Allah hajaba at-taubata an sahibi kulli bid'atin, Allah madaukakin sarki ya tare tuba daga duk wani wanda yake aikata bid'a. A cikin wani lafazi na wannan hadisi hatta ya da'aha, har sai ya bar ita wannan bid'ar tukuna, sannan in ya tuba daga wancan laifin Allah madaukakin sarki zai karba mishi. Idan kana son ganin bayani dangane da sharhi da bayanai da hanyoyin wannan hadisi, ka karanta littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha a cikin lamba hadisi ta 1620. Amma kamar yadda ka ji na gabatar maka cewa al-Imam at-Tabarani shine ya ruwaito wannan hadisi da kyakkyawan ainihin wato isnadi. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, sai kaga ashe hadarin ita ce maganar da shehu ya fadi, ya aikata bid'a baki ɗayan ayyukan shi da yake sa rai Allah madaukakin sarki zai bashi lada, Allah ba zai bashi lada ba. Baki ɗin istighfari da tuba da yake daga zunuban shi, Allah ba zai bashi lada ba. Domin matsalar ta iya yiwa ka ce to ai tunda bid'ar laifi ce kuma tunda ya tuba ya istighfari ai Allah ya yafe mai, a'a, ai shi da kanshi in ka tambaye shi cikin abubuwan da kake nufi Allah ya yafe maka, akwai wannan kidan mandiri, zai ce a yo laifi ne? dan haka shi da kanshi ashe ba ya tuba ne daga wannan kida mandiri ba, shi da kanshi ashe ba ya tuba daga wannan ƙari da yake a cikin ainihin zikiri bane, domin shi bai yadda cewa bid'o'i bane, balle yadda cewa laifi ne. Amma duk lokacin da yazo yana istighfari, inda Allah ka tambaye shi yana istighfari ne akan shan giya, zina, gulma da caca da sata da sauran laifuffuka, gaskiya ne sai a ce eh, waɗannan laifuffuka wajibi ne a tuba daga gare su. Amma ita bid'ar fa sai ce yo ai ba laifi bace, to kaji inda matsalar take. Shi yasa Allah ba zai karbi tuba da yake game da waɗancan laifuffukan ba, har sai ya dawo ya yadda cewa wannan da yake aikatawa a addinin Allah bid'a ce, kuma Allah madaukakin sarki ba zai yafe mishi ainihin waɗancan laifuffuka ba har sai ya tuba ya batta. Saboda haka akwai hadari mai girma game da wanda yake aikata bid'a. Allah ya kiyaye. Shehu ya sake cewa unzuru ya ikhwani, ya ku ƴan uwana ku duba, wajtanibul bid'atal muharrama wal makruha, ku bar bid'o'i waɗanda aka haramta su a ainihin wato da waɗanda aka karhanta su, fi a'malikum ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya, a cikin ayyukan ku na duniya da kuma ayyukan ku ainihin na lahira. Abinda yake nufi da ayyukan duniya anan mu'amaloli, don wannan mas'ala ce shin ko bid'a tana shiga cikin babin mu'amala ko ba ta shiga. Kamar aure, za a iya yin wani abu a cikin aure sai ka ce kaza bid'a ne? Kamar kasuwanci, za a iya yin wani abu a cikin kasuwanci a ce bid'a ne? Na'am, za a iya yi. Fuska ita ce wanda na faɗi. Idan har aka koma ana yin wani abu a cikin harkar aure, wanda wannan abun ba addini bane amma sai ake yin shi da nufin addini, ina fata an gane. Kamar me? Kamar buɗar kai. Kamar me? Kamar sayan baki. To da ire-iren waɗannan abubuwan kaga asalin su mu'amaloli ne na mutane. To amma in suka ɗauka cewa wannan abun addini ne, a ce matar shi bai halatta ya sadu da ita ba har sai ya sai baki, har sai ya ainihin wato bata wasu kuɗi banda sadaki da ya bata, sai ya kawo wasu kuɗi ya bayar, wannan abun menene? Al'ada ce. To amma in suka mai da hakan kuma bai halatta sai ya sadu da ita ba har sai ya biya wannan, to kaga yanzu ya zama mai kenan, ya zama bid'a din ta shiga cikin addini. Ko kun fahimta jama'a? Amma idan da sun tsaye da shi kawai a suna ganin shi al'ada ce, to shi kenan sai a ce mummunar al'ada ce, sai kuma a tsaye da shi a matsayin haramu, wato su kansu suna yi suna ganin laifi ne. To duk abin da kake kana ganin laifi ne, akwai sauƙin ai maka wa'azi ka tuba ka bari. Amma duk abin da kake ganin cewa addini ne, to wanda duk yake maka gargaɗi akai fa abin da kake ganin mai faɗa da addini ne. Allah madaukakin sarki ya tsare. Dan haka jama'a kun ji, sai yace li'anna ash-shaytana, domin shi shaydan abafa al-bid'ata tahta kulli sunnatin qawliyatin wa fi'liyah, yana danganta bid'a a ƙarƙashin kowace ainihin wato sunna, ta magana ce ko kuwa ta aiki. Wato duk wani abu wanda kake aikata shi matukar sunna ce, zikiri ne, karatun al-qur'ani ne, a wani aiki ne kamar sallah ko azumi ko zakka ko haji, sai shaydan ya samu wata bid'a ya jingina a jiki, domin ya san sirrin in ya jingina bid'a aikin zai baci. Shi kuma dama Allah ya ce innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, yana kiran jama'a shi ne dan su hadu su zo su zama ƴan wuta. To sakamakon su zama ƴan wuta din nan, to duk yadda zai shiga ya fita ya kada ya raya, sai ya tabbatar da cewa a cikin karatun Qur'anin ka da kake sai ka zo kai wani abu wanda yake bid'a ce. Duba yanzu abubuwan da suke faruwa a cikin ƙurra'u, mutum ya zo karatun alƙur'ani sai ya haɗe aya da aya, haɗe aya da aya yana daga cikin bid'a wadda ta faru a cikin karatun alƙur'ani. To amma yau za ka samu makaranta da suke mai suke ɗauka cewa suke yi ai wannan wani salo ne ma na karatun alƙur'ani, ibada ake gani, na haka sai a ce ya haɗe fatiha da take ayoyi bakwai da numfashi ɗaya. أنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اصرا هكا wannan bid'a ce zalla, tashi nan ta shiga cikin mutane ta rude su. Fadin sadaqallahu alazim, in an gama karatun wata aya ko wata sura ko makamantan haka bid'a ce ta shiga cikin mutane. sannan irin rangaji da ake ana karatun alqur'ani da zamu ce yana karatun alqur'ani yana haka ar-rahman allama alqur'an khalaqa al-insana allama al-bayan al-shamsu wal-qamar wannan bid'a ce bid'a ce ina fata an gane bid'o'i ne da sunan to idan kuka samu ire-iren waɗannan fa suna nan a yau har gasa ake yi har tukunci ake bayarwa a cikin masu gasa karatun alqur'ani na musamman saboda me saboda ya aikata bid'a shi yasa dole ne sai musulmi sun tsaya sun yi check and balance an binciki kowace ibada menene a ciki ya tabbata daga annabi menene ba daga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam malaman tajwidi da suke rubuta littafan tajwidi sun kawo abubuwa da yawa a cikin tajwidi wanda yake bid'a ne na daga ciki akwai waslul jami' وَاسْلُ الْجَمِيعِ شِنِكَتِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فهذه آية تبرك دبسملة دتعوذي هذا الوصل الجميع من بدعة القولية التي أحدثت في تلاوة كتاب الله هذا يتكلم بدعوه إيوانا لأكا كريم ككرم تلتا في مالا بكر عبد الله أبو زيدي bid'ul qurra al mu'asir bid'o'in makaranta na zamani sannan kuma cikin sallah yanzu sai kaga mutum a Ka'aba ana sallah yana zaune da watan azumi amma da zara an ce an taho za a yi du'a'ul qunut din nan to shikenan sai ya taho hatta wannan nau'in du'a'ul qunut da su dai sai ke bid'a ce a Ka'aba kuma su dai su bid'a ce karka damu yasa malamai suke ta mishi inkari sai a mai da du'a'ul qunut da zama kamar karatun alquran ane ana kuka ane ana rangaji wani fa zai zaman shi ne a Ka'abar ga sunan da gan su yayi zaman shi shi ba zai sallar ba shi wannan addu'a ya zo tara kawai in ya tara yayi da alhimi ya gaba ta ishe shi shike amma sallar ba zai ba yana zaune ana sallar da an zo an ce za a fara addu'a nan shikenan sai ya miƙe hadi kulluha bid'a wannan maganar da shehu yake ya kamata kowane ahlus sunna ya je ya bincika aikin shi domin shehu yana cewa kowane aiki na sunna sai da shedan ya jefa ainihin ya jingina bid'a a ciki haka kowace magana kaga abin sai da taka tsantsan kenan dole in ka tafi to sai ku rinka wayaye abin da muka aikata cikin wata kaza yaya a wannan munasaba zan ja hankalin duk wani dan uwa musamman daliban ilimi da malamai akan littafin malam Abdurrahman ibn al-Jawzi mai suna Talbisu Iblis irin yadda Iblis yake rikida mutane ka duba alaka shehu yana cewa ne saboda shedan sai da jingina bid'a a karkashin kowace sunna idan ka karanta wannan littafin na Ibn al-Jawzi zaka ga cewa Allah madaukakin sarki ya tsare duk aikin da kuke aikatawa idan shedan ya rasa inda zai bullo maka sai ya kullo maka ta kasala in ya rasa yadda zai kullo maka sai ya kullo maka ta afdaliya sai ya nuna maka to ai wannan abin da zaka je kai shi ai ba shi yake da falala ba ko kuma in ma yana da falala to ai kaza ne misali jama'a sai kaga an fara sallah eh sai ga mutum ya tsaya yana shimfiɗa a masallaci sai ga ya tsaya yana zuba ruwan alwala butoci hujjar shi anan mecece aikin alheri yake amma me yasa bai kafin a fara sallah ba shedan ba zai bar shi yayi ba don nan lokacin ba wani abu ake amma tunda aka fara sallah shedan yayi hada shi sallah yaki sai ga shi kuma ya shagaltu da shimfudu yana ta shara yana ta abin nan ka taba shi ai sharan masallaci yake amma ba za ta kai shi aljanna ba ga sallah ce ita za ta kai shi aljanna a lokacin shedan ya san haka saboda haka ba zai bar shi yayi abin da ake so a lokacin ba ko kun fahimta jama'a nan nan nake musu misali anan wannan talbisu iblis ya kamata wata rana mai da shi lacca wanda za a kirayi jama'a a fadakar da su mun fara sallah ga yaro dan karami da sallah ba ta hau kan shi ba bai wuce shekara 5 ba ya ga ya fara sallah sai wannan babba yake ganin cewa bai yi alwala ba sai ya matsa mishi ka daina sallar ko ma ka je kai alwala shi kuma yaron yake shi kuma ya kiyin tashi alwalar balle zo ya sallah har sai da aka gama sallah a raka'a karshe tukuna sannan ya zo ya kabbarta ana idan da sallah sai nace kun gama gana ibn al-jawzi talbisu iblis ya matsa wa yaron sai yayi alwala, shi kuwa yaron ya ce atabawbaze ma, shi kuwa yana ganin to ai fa dole ne a sa yaron nan yayi alwala saboda Allah ya ce ayi umarni, amma ya manta da kanshi. Wallahi wannan yana daga cikin talbisu iblis, yana daga cikin talbisu iblis. Idan fa ba jan aiki kai ba ko, wallahi alazim iblis ba zai baka ka zauna lafiya ba. Ka duba ba inda bai kullo babanka Adam ba, har daga ƙarshe ya rasa yadda zai. Fa waswasa lahuma inni lakuma laminan nasihin, ha fa waswasa lahuma, babu aya haka? Waswasi muke so mu tabbatar tukuna ya kullo bi yadda zai kullo, ya rasa yadda zai, sai koma ya nemi su waswasi, yana aika musu da sakon cikin zuciya, sai da suka gamsu a zuci tukuna, sannan sai ya fito gaba da gaba. Shi ne yana daga matakai ne, zai lallashe ka yayi, in har ya iya rike zuciyarka to yanzu zai iya fitowa sai ku yi magana. Sannan wa qasama lahuma inni lakuma laminan nasihin, yace ya rantse da Allah, nasiha yake wa Adam da Hawwa, Allah yace fadallahuma yughuru, sai ya rudar da su. Falamma zaqa ash-shajara, suna dandana bishiyar, badat lahuma sawatuhuma, shikenan sai tsiraicin su ya bayyana dama abin da yake so kenan asiriyatun. To kun ga jama'a, idan ba ai aikin tsaye ba, wallahi wannan maganar ta dan hodiyo fa ina nuna muku muhimmancin maganar nan, shine kaga dan bid'a ya kasance dalibi ne ga shedan, kaga mashayin giya dalibi ne ga shedan, makarantar shi ta cika da kafirai da fasikai da azzalumai, amma abinda shehu yake cewa kai da kake aikata sunna yanzu kai zai tasa a gaba, ku da kuke aikata sunna ku zai tasa a gaba, shi yasa akwai aiki a gaba. Wallahi tallahi duk wanda ya rubuta cewa shi ahlus sunna ne yana ganin ya amintu, ha ba shedan din ne, wallahi kafin lokaci shedan yayi fata-fata da shi. Ka je ka dubi ruqya, ruqyan nan mu muka fara yin bayani, muka fara wa'azi, muka fara kaza, yau mutum nawa ne suke yin ruqya alal manhajiyatus sunniya, qillatun qalilatun imma akwai su, qillatun qalila wanda baka samu yana yin ruqya a bisa tafarkin da sunna tace, mafi karancin abin da yake takawa yake ganin ba komai ko, shine mafi girman muni a wurin Allah, shine mace ta zo wurin shi karban magani ya saurare ta shi da ita, haramun ne wannan ko kadan bai halatta ba, amma ta zo wurin shi karban magani, abin da zai dauka tunda larura ce, shikenan sai su zauna a ci gaba da tattauna sai a kawo magani a bata, in ta kama a zaunar da ita ai mata ruqya. Amma duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne, masu ruqya suna ko ba su yi, suna yi. Sannan dubi abubuwan da suka je suka digo saboda wajihu ma bainahuma min at-tashabu, kamanni da abubuwan tsubbu da abubuwan bokanci suka yi, wasu ba su sani ba sai suka shiga tafan yan tsubbu, sai suka digo abubuwa sai suka kawo cikin ruqya. Na fata an gane ba sunna bane. Hujja shine wai yaga ana saida littafin a kasuwa da nufin cewa littafin ruqya ne, dan misra sun fi kowa dirkaniya a cikin duniyar ilimi. Lokacin da ahlus sunna salafiyun suka zauna suka rubuta littafai ingantattu game da harkar ruqya, waɗannan yan misra da suka zauna suka yi nazari kawai shikenan sai su ga au, to ai wannan matan da an ce kaza, sai su dauko wannan littafi na bokanci sai su ibo kaza, sai su jabga, sai su kawo mutane da sunan ruqya, da sunan su suka cika kasuwanni. Sai da an ce wai malamin sunna ne yana yin ruqya, amma gashi yana yin kaza, gashi yana yin kaza, in ka ce bid'a ne sai ce maka to ai gashi a littafi kaza ya samu, shine man akhadha al-uluma bighayri shaykhin yadullu an as-sirat al-mustaqim. Sannan ku dawo bangaren sallah, kaga inda shedan ya rudu mutane, ku dawo bangaren azumi, ku dawo bangaren zakka, aikin hajji kuwa ina tsammanin babu inda shedan ya fi wasa da hankalin mutane fiye da aikin hajji. Gaba ɗayan shedan ya rena mutane a wannan fagen, dan mutane ne Allah zai musu baiwa da wanda zai nuna musu aikin hajji, amma an aka tafi hajji din idan suka je suka ga alhazai ba haka suke aikata ba sai su watsa wannan malami tun daga gida shi yake musu bita alhazai yana nuna musu ga yadda za a yi 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 idan suka kama hanya suka tafi in ya gani mai dangajojen gemu haka hacci biya sai ya dauka imamu maliki ne bai san cewa mai yiwa mai sai da fanke bane a garin su bai iya karatun komai ba amma ya mai da gemu ya zama al'ada shi ne ko kuma habba za a ce ya mai da shi ma sunna ce ya tsaye da gemu ya dage wando shikenan da zaran ka ga yana yin kaza a wurin aikin hajji shikenan kai ma sai kai ka je ga irin bid'o'in da ake a wurin aikin hajji wurin Safa wurin Marwa wurin kaza wurin kaza kai akwai mutanen da fa ba sa sallar Arafa saboda ne kawai saboda su je su hau dutsen Arafa kuma a duniya babu wani dutse da ake kira dutsen Arafa wannan dutsen da ainihin suke hawa fa sunan shi dutsen Arafa ba babu wata karama babu wata falala da aka fadi dangane da wannan dutsen kada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yazo tsayo Arafa ya tsaya a gefen shi yace waqaftu ha huna wa arafat kulluha mawqif ni anan na tsaya duk Arafa wurin tsayawa ne sai yace amma dai irfa'u an batn muhassirin amma kurin muhassir to nan ku daga kar ku zauna a wannan wurin shikenan to amma wani fa in yazo dutsen nan zai tafi hawa mutum nawa ne barin hawa dutsen suke faduwa su mutu ko kai ya fashe ko su kare da annuna nan an rubuta da turanci da larabci da yarukan duniya manya manya cewa ba a hawa dutsen nan ba a sallah akai ba a addu'a akai ba a yi amma ina wani alhadin yana zuwa in ya dare kan dutsen ya zauna wallahi sai an sauka Arafar in ka ce mai azhar la asar fa yace to ai shi yana sanin dutsen Arafar ma gaba daya gaba daya ma shi ya hawa dutsen Arafar yaushe ma ake magana sallah kuma shi da ya wuce ma sallar gaba daya haka za ka yi ta ganin su idan aka zo wurin tawafi haka in aka zo wurin jamra wurin jisan shedan haka haka zaka yi ta ganin abubuwa har sai ka ga wallahi ka in ka tafi da mutum 100 da zaka koya wa aikin haji ko idan Allah ya taimake ka ka dawo da mutum 3 to kai nasara duk shedan ya kwashe sauran saboda za su ga wajen mutum 2000 sun tsaya a wurin suna ta haka suna ta haka suna ta haka sai 70 su tsaya a can sai kaga ji wani ya ce agar maka Allah ga wani abu fa ana yi in ka ce ba kyau sai wani ya ce to shikenan aka roƙa ina zuwa sai ya tsaya kai yanzu wallahi waɗannan masu yawa da gemu suna haka wallahi shi ma haka zai mutanen India Pakistan Bangladesh Indonesia ba wanda ya kai su yawa a wurin aikin haji kuma sun fi kowa jahilci game da ayyuka tafiya suke kawai yadda suka ga dama haka suke yi wani in ka same shi shi kadai zaka ga yana tsintar wani abu kai me kake me yiwa shi wata bukata ce ma ta dabi'a amma sai wani ya tsuguna shi ba fara tsinta kafin nan sai ga mutum 2000 suna tsinta shikenan in askar ya ji ya ce haram haram ina wani sai yace kai ma haram eh kawai shikenan jahilci ya ma mai mutane game da ayyukan haji sannan ku dawo magana azumi ku dawo magana abubuwan al'adu da suka shigo cikin mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye
amin
to dai sai ai hankali wannan magana ta dan hodiyo babban magana ce da yake cewa saboda shedan ya jingina bid'a a ƙarƙashin kowace sunna sunnan nan ta ainihin magana ce ko kuwa ta aiki ce dan haka fajtahidu fi daf'iha ku yi kokari wajen tunkuɗe ta warji'u balakum fil kitabi was sunna wal ijma' kuma tunaninku ku rinka komar da shi zuwa ga littafin Allah da sunna da ijma'i bal shine tunani nazarinka da tunaninka ka rinka komawa kana auna shi duk abin da yazo maka cikin tunani ka auna shi a Qur'ani ka auna shi a sunna ka auna shi da ijma'i fa ma ra'aytum fiha faf'alu abin duk da kuka gani a cikin Al-Qur'ani da sunna da ijma'i sai ku aikata fa ma kharaja min zalika duk abin da ya fita daga Qur'ani ko hadisi ko ijma'i fajtanibuhu shikenan sai ku nisance shi لأن الخير كله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب الهيري جباء يا تعالوا جنب من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم والشر كله في البدعة شر كما جباء ينشي يا تتلوا أتكم بدعة أسمن الله وإياكم الله يطرم حردك جباء الله يكيائم دقا أينين أي كتب بدعة بايند شوه يتكي وانن جباء دقا أينين الدعاء سيسي والدليل على وجوب اجتناب البدعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم har wayo dai dalili dangane da wajabcin nisantar bid'a magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fadi yace alhijranul ja'izu hijranu ma'ana kaura wadda take ko kauracewa ta halal ka kauracewa mutum ka ce ba ka bashi wadda take ta halatta to guda biyu ce zil bid'a aw muzhiru alkaba'ir kauracewa mai bid'a ko kuma wanda yake bayyana manya-manyan zunubai waɗannan su ne wurare guda biyu da wannan hadisi yake bayyana cewa ya halatta a ƙauracewa ainihin wanda yake musulmi ne yake aikata bid'a to ya halatta a ƙaurace mishi musulmi ne yake bayyana manya-manyan zunubi kamar gulma sata zina da makamantan su to wajibi ne a ƙaurace mishi ina fata an gane wannan hadisi Shehu Usman ya kawo shi amma sam bai inganta ba ba ma hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lianna lawa'i' alwad'i alaihi zahira mun fara wani karatu ji a cikin sahihu Muslim anan wanda muka ce zamu bayyana mun zo a yau bayan mun karasa bayanin nau'ukan mutanen da suke wa Annabi ƙarya da dalilin da yasa suke ƙarya a yau muka ce in Allah so zamu cika shi darasin da bayyana alamomin ƙarya da za a gani a cikin hadisi da kuma cewar hadisin ba na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bane sun bayyana karara anan kai daga ganin wannan ka saba karatun hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka san ilimin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka san akwai raqiqatul lafz lafazin bai hadu ba ma'ana larabcin ma bai larabtu ba to Annabi ko ya fi karfin a ce larabcin shi bai larabtu ba kashi alhijranu alhijrani الجائز هجران ذي البدعة أو مظهر الكبائر قال الشيخ الأخضري الشيخ الأخضري مالا عبد الرحمن الأخضري ملتاف أخضري ولا يحل له صحبة فاسق بحلت مسلمي أبوتاد فاسق إيبا ولا مجالسته كما بحلت ذوناد فاسق إيبا إلا لضرورة سيء دلرورة ma'anar wannan magana shine in ya kasance abokin aikin ka ne a office ko kuma ka samu kanka a halin larura wadda ba za ka iya gushewa daga gare ta ba amma kana zaune gidan haya yana zaune gidan haya mashayin giya ne kana zaune gidan haya yana zuwa yana dibo mata yana kawowa kana zaune gidan haya ya zama yana da wani aiki da yake aikatawa to kar ka dubi abin ta hanyar ƴan sandaran da suka zo kama shi za su kama ka galibin abin da mutane ke dubawa kenan a abin da ake so ka duba ran da mala'iku suka tashi kama shi za su hada hadda kai ai ba wai ƴan sanda dan galibin mutane yanzu in kana zaune gida ɗaya da barawo sai kai marmaza ka tashi dan kar a zo bincike akalla a hada da kai wannan shi mutane ke tsoro ko a kaji tsoron mala'ikun Allah waɗannan mala'iku na Allah sune suke rubuta duk abin da bawa yake aikata kamar yadda Allah yake bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannin mu suna nan suna rubutawa to zama tare da shi ne malam Abdurrahman al-Akhbari yace tunda fasiki ne bai halatta ba abota bata halatta ba sai inda larura kamar yadda nace Allah ya sa ya kaddari ga office din ka gana shi garin farka suwarka ga tashi ina fata an gane amma gidan haya abu ne mai sauki ka sauya wurin aiki ba yana da sauki ka sauya sai ka nemi ai maka transfer ko akai ka wani ainihin ofishin daban ko kun fahimta jama'a sai ya ce wa fi umdatil bayani a cikin littafin umdatil bayan sharhin ahlari ne ya'ani wato malam Abdurrahman mai ahlari yana nufin annahu la yahillu lil mukallafi bi halatta ga wanda yake mukallafi ba an yi sahiba fasiqan ta ainihin wato aboci wanda yake fasiki ne duk mutumin da ya zama mutumin kirki ne musulmi ne to bai halatta ya zama fasiki ne abokin shi ba wala yujalisuhu haka nan bai halatta ya ainihin zauna da shi ba li ghairi daruratin ba tare da ainihin wata larura ba wa kaza kullu man kana ala ghairi istiqama hakanan duk wanda ba tsaye yake akan hanya ba fa yajibu hijranuhu to wajibi ne a kaurace mishi ina fata an gane. Shehu ya fara bayani ne yanzu daga cikin ainihin wato bayanan da yake daukowa, ko kuma asali duk waɗannan bayanan ya ɗibo su ne daga cikin wancan littafi na ainihin Undatul Bayan. Wato duk wanda ba tsaye yake akan hanya ba, to karka sake zama abokinka, kada zaman hira ya hada ka da shi, kada wani dalili ya ainihin hada ka da shi sai ka kaurace. Li'anna at-tiba'a yasruqu min at-tab'i, domin ainihin ita tabi'a tana sata daga dabi'a. Yanzu mafi yawancin mutane mu'amala da ake da fasikai ya sa wasu abubuwa na fasikci mutane ba sa iya ainihin wato ganin su a matsayin fasikci. Yanzu aka samu ustazu a nan Najeriya nan, sai ya shiga mota sai ya zauna, ga wata arniya kafira ko ga wata musulma fasika tana sanye da mini skirt ko mini jeans, ta sanya wata ƴan riga ƴan akwanga ƴan tat hammatatta a waje, ustazu kuma gashi nan ya rike bulugul maramin shi ko riyadu salihin ko kuma qur'anin shi mai zai yana takara a cikin mota, za a tafi Kaduna, baya damuwa ko kadan. Me yasa? Saboda fasikci da ya mamaye ainihin atmosphere din, yanayin namu ya gurbace. To sai ga to shi na ruwan shi fa abin da ya shafe shi da ita, ko kun fahimta jama'a? Amma fa a lokacin nan shedan zai zo ya ta hura wuta tsakanin sai ya samu dalilin da ya sa mishi ya waiwayo ko ya kalle ta ko ya sansani wani turare nata mai kanshi, ko kuma sai ita ta samu wani dalili da za ta yi mishi magana, ko da wata takarda ce ta faɗi sai ta ce mishi malam da ainihin takardarka, sai juya ya ce ya gode, ko wani abu makamancin haka, sai kaga baya damuwa. Amma kaje kaga ustazu a Makka ko a Madina, mota ce in yazo shiga in yaga akwai mace da hijabi da niqabi, ita za ta zauna ɗaya ɓangaren kofa, shi kuma ya zauna nan sai ce ina, wani ustazin ma a yadda a saka shi a gaba, ita tana bayan sai ce ba matar shi bace ba zai shiga mota da ita ba, shi ya zauna a gaba ita ta zauna a baya, sai ce ba zai zauna da mota ɗaya yake ba matar shi bace ba zai shiga. Ka iya cewa eh ai suna da wadata ne, mu kuma ba mu da wadata, amma motoci nawa ne masu zuwa Kaduna? Wato rashin damuwa da abin da ya haifar mana shine me halin da kasar ta samu kanta. Sai shi ustazi ya ga to ai shi yayi kokari ma shi na ruwan shi da ita, shiga mota kawai. Ko kun fahimta jama'a? To haka a office sai ga har wata mace ce wadda mijinta yayi ganganci ya barta tana zuwa aiki, kai kuma shikenan sai ka koma kana wasa da ita saboda sunan ka kakkace da ita. Watan shara idan ya tsaya har sai ka zo ka ce ta baka shara, watan shara ya tsaya saboda sunan ka kakkace, wai kai ba wani abu kake da ita ba, wasa ne kai kuke nan jika da kaka, a ina aka halatta maka haka? Kuje ku saurari kasar dinmu na jiya na karatun Sahihu Muslim, mun yi magana dangane da duk ire-iren waɗannan abubuwa, karban kuɗin shara, lokacin shara ya tsaya, lokacin takuta, lokacin cika ciki, duk waɗannan abubuwan jiya duk sai da muka tsaya muka zazzage bayani a kansu. Amma abu mai muhimmanci da nake jan hankali a nan shine zama a wannan ƙasa tamu da muka samu kanmu da fasikai da kafirai, shi yasa ba ma iya ganin munin laifi kamar yadda wasu waɗanda ba mu ba suke iya gani, tare da cewa aka kai taka tsantsan, to ba shi daga cikin taka tsantsan jama'a, ka shiga mota fa ga kanan ga arniya nan, dan ba yaki ake ba balle ka ce marmaza kake ka baggaru sai ta tafi, ko kuma ka ce ku saman mun wani wurin ko makamantan haka. Sannan ina ƴan gadagada? Kusan duk inda ka samu ƴan gadagada a arewacin Najeriya musulmi ne. Me yasa su ba su da alfarmar da za su iya cewa to tunda wannan mota ya kasance mata su suka fi yawa a ciki, kai wane yi haƙuri a fara lodi da waccan motar? Ina abin da ya shafe su? Saboda galibi za ga waɗanda suka tafi gadagada rashin aikin yi ne ko shaye-shaye ko kuma wani abu. Amma abin da yake wajibi shine ya zama suna da kula. Kaje ga ƴan gadagada a Makka ko a Saudi Arabia, suna din ba malamai bane, amma saboda yanayin ya jaru, idan ka zo kai namiji ka zauna a seat din mota, ana nan sai ainihin wani namiji ya sake zuwa sai a zaunar da shi a seat din baya, to idan wata mace ta zo kawai sai kaga ya bude kofar motar nan ta gaba, yace haya ustaz fito, in ka fito shikenan sai ce zauna a baya sai ce ita matar gwamnati zauna a gaba ya zama ita kadai za ta zauna da agwa mutsa nan ga namiji can ga namiji nan ga mace nan ga namiji sai ga suna taka tsantsa in yanayi sai ya ce mata ita ta fito ta samu ni ta zauna sai ya ce maza sun yawa a motar sai a zuba maza in wata motar ta zo sai a samu sai a saka ta azamfara da Kano da wasu jihohi a kasar nan har motoci aka samar dedicated taxis na musamman akan mata amma sai matan suka koma suna cewa ana kyamar su dan menene za a ce makaranta yanzu aka ce ga makaranta wannan ta mata ce wajibi ne mata su koma gefe guda ko kuma maza nan mata nan sai matan su rinka ganin wai kyamar su ake yi ne wai ba mace ce ta haife ku ba to idan mace ce ta haife shi kwantar da gadan bayan ki ya hau tunda gadan uwar shi hawa yake bayan uwar shi hawa yake wato su kansu matan sun kasa fahimta ana kiyaye musu darajar su da alfarmar su sun fi son su yi cudani ka shiga cikin jami'o'in mu da tertiary institutions FCE da nan polytechnic da sauransu ka ga yadda matan ba su kiyaye alfarmar su sai ga yarinya yar musulma gundumomu ya da hijabi ta tafi Okafo yana koya mata asamin karfe 11 dare a cikin lecture theater ko kuma kaje ka same su a art and culture gashi nan in ka shiga cikin ABU nan wurin waɗannan gumaka da mutum-mutumi da wane ne sai kaje ka same su a cikin wannan surkuki suna hira me yasa wai ai dan ajinta ne ajin su daya yana koya mata karatu shine yawanci don Allah yana so akwai wata magana mai muhimmanci ita magana saboda muhimmancin ta hatta fi karatun ka ji fa suna yin karatun yana koya mata shi da ita a cikin jama'a amma yau akwai wata magana mai muhimmanci wanda shi yasa yake so yake beta su mata ya kamata su san in ba a kiyaye musu alfarma ba su rinka kiyaye alfarman su Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka wannan magana abin da take hukuntawa shine lallai ne dabi'a takan harbi dabi'a ina fata an gane ita suke kira at-tabi'atu sahira matakar kana zaune da mugu a hankali sai ga irin wannan nau'in muguntar tashi yana dusashewa a zuciyarka yana dusashewa har sai gaba ka kyama abu shine yace li anna at-tiba'a yasruqu min at-tab'i saboda tabi'a takan saci wata ainihin tabi'ar man sahaba haula wanda duk yake abota da irin waɗancan fasikai au jalasahum ko yake zama da su wa annahu yakunu minhum ya san cewa sai ya waye gari ya zama daga cikin su domin Allah na cewa wala tarkanu min alladhina zalamu fatamassakum an-nar kar ku ainihin hada kanku kar ku je ku jingina kar ku mu'amalanci waɗanda suke zalunci sai ainihin wuta ta shafe ku Bahaushe yace zama da madaukin kanwa shike jawo farin kai da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace almaru ala dini khalilihi mutun yana kan addinin abokin shi ne falyakhtar ahadukum man yukhalil daya daga cikin ku sai ya zabi wanda zai abota da shi wannan hadisi ne sahihi al-imamu ahmad ya ruwaito shi wa qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yukhtabaru al-mar'u bi ikhwanihi da kuma maganan manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama da yace za a gwada mutum da gwargwadon yadda ƴan uwan shi suke wannan lafazi munkarin lafazi ne akan wancan shine ya inganta ma'ana idan ana son gane abokin mutum ai ana son gane mutum ko sai a dubi yaya abokan shi suke haka suke fadi da turanci will show me your friends I'll tell you who you are fada min su waye abokanka ni ko zan gaya maka kai wannan iri ne wato daga irin abokan da kake da su daga nan ake gane irin yadda kake jama'a sai a kiyaye wannan abin yana da hadari kullun a ga cewa waɗanda ke zuwa wurinka ƴan iska ne wannan yana tabbatar da cewa kai dan iska ne saboda in ba akwai wata dabi'a ko da kwaya ɗaya ce da ta hada ku ba yadda wannan mu'amala za ta hada ku da su ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya tsare وقال لقمان لابنه النبي لقمان يكي فدا ودنشي يكي ولا تجالس أهل المعاصي كرك زونا دماس سابع وألا ولا تخالطهم كرك يتوتاني دسو خيفة أن ينزل العقاب من السماء سوران سبود أذابا كتف وكدد سماء فيصيبك معهم انتظر سيتسانيك تعالى دسو هكا أمين يكي annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace karshen duniya akwai wasu mutane waɗanda za su tafi aikin haji wasu kasuwanci za su tafi makka amma kuma wasu za su nan sun tawo za su kai rusa ka'aba sai hanya ta hada su sai Allah ya sa girgiza ƙasa sai ƙasa ta girgiza sai ta hadiye su gaba daya haka cewa annabi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ɗan kasuwa ne waɗannan aikin haji za su je da umar menene ya faru kaga Allah yake in haka kasa ba ta hadu ta hadiye su gaba daya in yaso in aka tashi tashi ranar alkiyama kowanne sai a tashe shi a bisa niyyar shi to kaga dai al'amarin akwai hadari kenan shine zama da mutanen banza idan ukuba ta zo sai ta same ka tare da su wallahi alam wannan na daga cikin abubuwan da ya sanya annabi Yunus alaihi salatu wassalam da ya wa'azi mutanen shi sai suka ainihin kafirce shi kenan sai ya gudu ya bar gari tsoron ukuba in ta zo ka ta hada da shi qala ibn al-musayyib al-imam sa'id ibn musayyib yace la tazharu fi ahli al-ma'asi karku bayyana a cikin mutane masu aikata sabo fa taqsi qulubukum sai zukatanku su kekashe zukatanku sai su bushe wa tahbita a'malukum ayyukanku kuma sai su baci kunji in har ka bayyana a cikin mutane masu saban Allah abinda zai faru shine bushewar zuciya da kuma ainihin bacin aiki wad dalilu aidan ala wujubi adami i'anatihim walau kana abak dan hodiyo yace har wayo dalilin da ke nuna wajabcin rashin taimaka musu in dai yan bid'a ne in dai masu saban Allah ne bai halatta ka taimaka musu ba ko da mahaifinka ne aw sidrak ko sirkinka aw aliku aw alimak ko malaminka qala ta'ala Allah madaukakin sarki ne yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaka wa juna wajen bin Allah da tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kar ku taimaka wa juna wajen laifi da kuma ainihin saban Allah anan kaga abin da dan hudu yake cewa in dai mai aikata bid'a ne ko mai aikata wani sabo to ko mahaifinka ne karka taimaka mishi akan wannan abin da yake aikatawa ko sirkinka ne ko malaminka ne karka taimaka mishi akan wannan abu da yake aikatawa Allahu akbar a aikata mun ga haka a lokacin da malamin Shehu Usman babban malamin nan mai suna Jibril ibn Umar babban malamin hadisi ne Allah ya dora mishi jaraba ya juye ya zama da mu'tazili ya koma yana fada da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisan da musamman suke bayani dangane da siffofin Allah da hadisan da suke bayanin wasu al'amura da za su tashi a ƙarshen duniya kamar sauka annabi Isa fitowar dajjal da ainihin maganar ceto malam Jibril ibn Umar ya koma yana fada da wannan abu sai Shehu Usman ya fara fada da shi yana bayyana wa mutane cewa wannan malami ya zama dan bid'a wajibi a guje shi amma fa shine a baya dan fodiyo muka fada muku yake fadin cewa in kila fiye bi husni wanne ma kila fa mawjatun ana min amwaj jibril yace in har ana ganin ni din nan dan hodiyo wata tsiya ne a ilimi yace ni ba a bakin komai nake ba bugo daya ne na kumfarte kun malami na mai suna jibril dan umar buzu ne daga garin ainihin agadas har yanzu kabarin shi yana nan duk mutanen Niger da suke yankin sun sani kabari ne wanda shi ma ana zuwa ana qurbani ana ibadoji ana abubuwa irin da dan hodiyo mana hubbarin amma abin da muke cewa shine malami ne na ahlus sunna amma sai ya zo ya lalace daga baya dan hodiyo sai ya kaurace mishi wannan magana haka take idan malaminka ko mahaifinka ko sirkinka ko shugabanka yana kan sunna kana tare da shi in ya kauce wa sunna sai ka kauce mishi na fata an gane babban malami Ibrahim al-Wazir malamin shi ne ya kauce wa hanya yana sunna ya koma rafidanci yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuto mishi takadda wasiqa yana neman shi da shi ma ya dawo rafidanci yajin sahabbai shine addini da ya tashi sai da ya rubuta littafi mujalladi 9 shine amsar wannan wasiqar kuma malamin shi ne littafi mujalladi 9 الروض الباسم في الرد في الضد عن سنة أبي القاسم مختصر من التافن أتكم مجلد يبدا دندي التافن أكتي يا يواشيني سيزونا يليش أتكم مجلد يبدا العواصم من القواسم بند العواصم من القواسم من ابن العربي تنكرني وأن العواصم من القواسم يتي نيمان تريد جبلاء إبكي كمي قدام بايا في الذب عن سنة أبي القاسم ذا مدى كاري سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة مالا من يربوتو مي أما دي تاشو بعد جوابي شين يربوتو لتافي مجلد ترى قونا دياك يجمع رياض الصالحين مالا من شين ينقى دي قبع قبع إتشي مغانا دا كفدي أولي كذا ونم مغانا تاسابا حديث دا كاكا أولي كذا حديث كرياني maganar da ka fadi ka dangantawa na ƙarya kake ba haka take ba domin a cikin littafin shi ga abin da yake shine ba za ka taimaka wa mutum a Najeriya ne ma ga ane wa dan bid'a mujamala ane mishi kara ya bayyana dan bid'a ne amma sai ya mishi kara saboda wai shine wani an manta cewa ana gwada darajar mutum ne da matsayin da ainihin yake a wurin Allah to yaya ne matsayin shine yaya yake wajen turƙa da addinin Allah ya koma yana fada da addinin Allah ya koma yana fasiki shikenan ba ruwanka da shi anan ne za ga ne shirman kissar da masu azin turmi a Najeriya suke dangantawa ga manzon Allah annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman cewa annabi Ibrahim saboda biyayya iyaye yana daukar gunki yana talla wai yana cewa wane ne zai sai abin da ba zai amfana da shi ba sai da ya cutar da shi wannan magana ƙarya ce babu ita annabi Ibrahim da yake kare gumaka shine zai dauki tallan gunki wai yana fadin wannan magana ne dan a nuna tsabar biyayya ga iyaye ma'ana zaka bi iyayenka koda zai zama kafirci ne tallan gunki da sayar da gunki jama'a kafirci da bata ce annabi Ibrahim ne zai karanta alqur'ani wa'azin da ya dangane da rugurguza gumaka da bayyana cewa gumaka kafirci ne da waye fara da mahaifin shi fara wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi da mahaifin shi da jama'ar shi ya fada musu ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifuna wadanna gumaka ne ga sunan kuka da kuma ba dare ba rana kuna bauta musu falu wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna hujjar kenan duka sai aka muka samu iyaye da kakanni suna aikatawa saboda haka jama'ar musulmi ya kamata mutane su gane al'amari in yazo wajen bid'a ko sunna to kai ka bar bid'a kai sunna amma matukar kana aikata bid'a to alfarmar da kake da ita a matsayinka na uba ko suriki ko malami takau kuma har yaushe ma za a ce wai kai saboda lalacewa kana malami ka koma kana aikata bid'a saboda san zuciya saboda kin Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye malamin sai ya ce wa dalilu ala wujudi adam talabi ribahum bi ma'siyati Allah dalilin da ke tabbatar da wajabcin rashin neman yardar su a cikin sabon Allah karka ce bari ka yi abin ko da ike ba kyau amma dai dan ka rabu da ubanka lafiya dan ka rabu da malamin ka lafiya dan ku zauna lafiya da surkinka shine kana neman yardar shi amma fa shi abin in ka aikata zai saba ma Allah dan hoji yace to ga aya wanda take nuna bai halatta ka neman yardar da su ba matakar akwai sabawa Allah a ciki qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu ako haka ne akwai muskar da ya kamata a ce ta kawo cikakken wannan eh yawa in kanu mu'minina haka ya kamata ne wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu Allah da manzon shi su suka fi cancanta da siyardar su ne miyar da Allah da manzon shi in kanu mu'minina in dai mu'mine ne na gaskiya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun mutanen da suka yadda da Allah da ranar lahira ba yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu suna nuna kauna ga duk wanda yake Allah da manzon shi ba za ka taba samun su ba walau kanu aba'ahum ko da ubannin su ne aw abna'ahum ko ƴaƴayen su ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko dangin su baka taba samun imani da Allah ya hada a cikin zuciya tare da nuna kauna ga makiyin Allah da manzon Allah ko ubanka ko uwarka ko wanka ko kaninka ko danka ko jikanka ko danginka matukar yake Allah ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a taba samun kana kaunar shi a cikin zuci ba sai Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul imana wadannan Allah madaukakin sarki ya rubuta imani a cikin zukatansu wato mutanen da ba sa hada kin kaunar Allah da kuma kaunar makiyin Allah a zuci to duk mutumin da Allah madaukakin sarki bai hada mishi wannan a zuciyar shi ba to Allah ya kaunace shi ya zama kana kaunar Allah kana kuma kaunar makiyin Allah ba zai yiwu ba sai dai ka kaunaci Allah kana cikin kiyayya da makiyin Allah to duk mutumin da ya samu wannan daraja to Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da ainihin wani karfi daga gare shi wa yudkhiluhum janna sannan kuma Allah madaukakin sarki zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu aljannatai waɗanda koramu ke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha in sun shiga cikin waɗannan aljanna za su zauna zama na dindindin na har abada radiyallahu anhum a halin Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullahi waɗannan su ne ƙungiyar Allah waɗannan su ne tawagar Allah ala inna hizballahi humul muflihuna lallai dai waɗannan ƙungiya na Allah su ne waɗanda suke samun rabo da kuma ainihin dacewa zama kun ji ayoyin alkur'ani da Shehu Usman ya kawo waɗanda suke nuna cewa duk duniya inda za su haɗu suke Allah za ka ƙi su ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka don haka aka samu haka a aikace a cikin ainihin mutanen farko daga cikin annabawa da salihai annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yana kaunar mahaifin shi amma daga lokacin da ya bayyana mishi cewa mahaifin nashi makiyin Allah ne falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima lawwahun halim yana gano cewa mahaifin nashi makiyin Allah ne ba kuskure yake kai ba bata ce yana nufin kin Allah ne shikenan sai baran sai rabu da shi ina fata an gane in ka dubi sahabbai an samu irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda ya musulunta uwar shi tace idan baka kafirce wa Muhammadu ba zan daina cin abinci har yunwa ta kashe ni dan aje ane maka gori a garin nan yace wallahi innaki ci gaba da cin abincin ki saboda fau ba zan kafirce wa Muhammadu ba tace to wallahi zaka gani a garin nan da ni kake sai ta daina cin abinci kwana daya kwana na biyu ran na uku ta ga za ta mutu a banza sai za ka kawo mata abinci tace da ki kwantar da hankalinki ba zan kafirce ba ina fata an gane to haka al'amarin yake wa qala alayhi salatu wassalam dan hudiyo yace annabi mai tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga abokin halitta a wajen saba wa mahalicci wannan hadisi ma sahihi ne al-imam Ahmad ya ruwaito shi wannan hadisin yana ƙara tabbatar da al'amarin karara matukar wani ya saba ma Allah ko ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu sauran ta'a gare shi ina fata an gane ya zubar da wannan daraja ko matsayi da zai sa ainihin ayi mishi biyayya anan muna fa karantowa daga littafin dan hujjo ne ɗaya daga cikin littafan da nake faɗa muku cewa hakikanin al'amari na daga cikin zaluncin da miyagun malaman ƙasa Hausa suka yi shine boye waɗannan littattafan da rashin karanta su a cikin jama'a saboda yanzu wannan karatun da muke a yanzu abin da yake lazimtawa shine shugabanka ne na kungiya ko shehinka ne na dariƙa malaminka ne mai biya maka karatu ko kuwa limaminka ne mahaifinka ne ko surukinka ko wani dattijon anguwa ne matukar abin da yake neman ka aikata saban Allah ne malam yana cewa no compromise sam bi halatta ka ainihin ya sassauci ba babu yadda za a yi ka sassauta ka karkata zuwa ga wannan abu. To in ka dubi irin umarnin da iyaye da dama suke so a bi da shugabanni na kungiyoyi da na dariku da na mazhabobi da shugabanni waɗanda za ka ce sarakunan gargajiya ne da na siyasa, umarni ne wanda iri, umarni ne wanda ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki yake nema. Daga nan ne za ku fara fahimtar maganar da na faɗi a baya cewa malamai a ƙasar Hausa asali suna fitowa ne ƙarara suna bayyana da'awa, amma bayyana da'awar da suke kuma ba a kwashewa lafiya. Sakamakon haka da yawa sai suka ji tsoro, asalin karatun tsoro kenan. Amma asali a ƙasar Hausa ba a san wani abu karatun tsoro ba, malami ya tsubbance a zaure baya karantar da kowa sai wanda ya je gare shi, a'a yana da ɗalibai khas, amma kuma yana bayyana da'awa ƙarara ta shafi masu mulki, ta shafi masu kuɗi, ta shafi matan aure, ta shafi kowa, ba da nufin ana son a ci mutuncin shi ba, da nufin ana neman ya gyara. Haka shehu ya bayyana a muqaddima ihya'us sunna, yace wallahi wa'azin da nake muku idan ina yi muku dan in ci mutuncin ku ne, yace sai Allah ya biyo ni har tsakar gidana ya ci mutunci na. Yace amma Allah ya sani idan ina yi muku ne dan ku gyaru, za ku ga Allah madaukakin sarki zai gyara zuriyata kuma zai gyara ku. Allah ya tabbatar wa da shehu haka. A gargashin wannan jama'a, matukar ana so al'ummar kasar nan ta musu gyaru ko wallahi a dauko littafin dan hodiyo a karanta musu, dan ba ka da wata magana wadda za ka yi. Dan duk littafin da muka zo za mu karanta a yanzu sai mun yi kokarin gaya maka waye ne littafin da baka taba jin shi ba, sai mun yi kokarin gamsar da kai shi. Duk wani musulmi dan Najeriya an haife shi ne zuciyar shi ta zama ginanniya akan sanin darajar shehu, dan haka da an ce shehu ya ce ba ja. A ƙarƙashin wannan, idan dai har rabulushin na gaskiya za a yi, gwagwarmaya gyara ake so, a buɗe waɗannan littafan a karanta a ga me ke cikinsu. Amma fa matsalar ita ce littattafan adashi ne, mai kirarin adashi da a kwashewa lafiya. Ka taɓa ganin da aka yi adashi aka zama lafiya? To littafan adashi ne, lallai za a fara littattafan rumi-rumi, amma fa shehu zai zo ya bayyana kanshi. Kaji ya fara bayyanawa cewa in fa aka ce Allah ya ce annabi ya ce, duk wanda ya saba wannan magana ko uwa ko uba ko wa ko kani ko surki ko malami ko wane ne, yace ba za a bi ba, ba za a saurare shi ba. To kaga anan sai a ce shehu yana kangarar da su, dama irin da'awa kenan ai, shine mai kowa ya bi Allah sai a bi shi. Amma ka saba ma Allah kuma ka nannade jikinka ka ce a bi ka, sai a ce ba za a bi ka ba. Da haka suka zuba, mun kawo muku tarihin sarakunan da suka rufa da shi, su ba wa jangwazo, su Yakubu, su na fata, su yimfa. Ƙarshe Allah madaukakin sarki ya kalla wannan gidan gobarawa da suka yi fada da shehu a ƙarƙashin shugabancin yimfa, Allah ya karya su ya kafa daula ta Islama a lokacin. Uje ku saurari kasar ɗin farko na wannan karatun, duk mun bayyana waɗannan abubuwa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sai yake cewa fa in kana ma yaf'aluhu al-mukallaf min at-ta'a li ajli an-nasi tam'an fi ma bi aydihim, idan ya zama shi mukallafi wato musulmi da shari'a ta hau kanshi, biyayya Allah da yake kamar sallah azumi yana yi ne saboda mutane, yana tsammanin ya samu abin da ke hannunsu na dukiya. Wallahu ta'ala huwa al-musakhkhar liqulubihim, to ai Allah madaukakin sarki shine wanda yake ainihin wato sakhare zukatansu. Amma nan musakhkhare ku duba musakhir ya kamata, akwai muskar da ta zo da musakhir ko ita ce daidai gaba na musakhir ya kamata idan musakhir in yana musakhar kuma abin ya juye sai an yi sha tale-tale. An fahimta? Idan ibada da kake sallah azumi zakka hajji kana yi ne dan ka samu abin da ke hannun mutane, to ka sani da cewa Allah shine ke sauƙaƙe zukatan mutane. Fal mu'ti fil haqiqati huwa Allah, a haƙiƙa ne Allah shine mai bayarwa. Wal mani'u huwa Allah fil haqiqa, Allah shine mai hanawa a haƙiƙa ne. Dan haka fa haqqun ala kulli mu'minin an yatluba rida maulahu, haƙƙi ne dole ne akan kowane mu'mini ya nemi yardar Allah madaukakin sarki shine ubangijin shi. Wala yaltafitu ila rida al makhluqi, kar ya wayaya ya dubi ainihin wato neman yarda ta abokan halitta. حيث أنه لا يطيعهم فيما يضره مع ربه تيبدي كأينين واتو كده سكي مسطاعة أتكن أبندذي تتدسو أتكن أبندذي تتدشي أم فهمت واتو أتكن أبندذي تتدشي تارد أبنججنش كريا سكي يبنسو saboda neman abun hannunsu wanda yake in ya samu to zai cutar da ainihin addinin shi ta hanyar saba ubangijin shi wa yajtanibu ma nahahu Allahu anhu wa rasuluhu yani sanci abinda Allah madaukakin sarki da manzon shi suka hane shi ma'ana kaji abinda yake wajibi bawa ya rinka neman yarda a wurin Allah arziki da bayarwa ya sani a hannun Allah ne hanawa da wadatawa a wurin Allah ne to kar ya sake yana waiwayan halittu ta yadda zai koma ya nemi musu ba'a ba'an nan za ta cutar da ubangijin shi ba'an nan za ta ainihin wato hane shi samun yarda Allah to me ake nema da shi shine in har sun saba ma Allah to ya saba musu dan me dan ya samu ainihin yarda a wurin ubangijin shi ta hanyar ya bi abin da Allah ya ce kuma ya nisanci abin da manzon shi ya ce jama'ar musulmi wannan ce ta gaba daidai da inda za mu tsaya insha Allahu ta'ala ina mai tunasasshe mu saƙon saƙon shi ne wajibi a bi alqur'ani da sunna da ijma'i wajibi a nisanci bid'a bid'a in ta yi daidai da mahaifinka ko malaminka ko surikinka ko wane ne wajibi ne ka nisance ta sunna kuma za ka aiki da ita ko da ta yi daidai da abin da wani wanda a ɗabi'ance ba ka ƙaunar shi ko ta yi daidai da wani wanda ba ka son ƙabilarsu ko makamantan haka dole ne ainihin a aikata ta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi ainihin shehu zai fara fitowa ƙarara yana tunkara al'amura na ƙasa Hausa ɗin nan waɗanda a nan ne za a fara ganin menene shehu yake faɗi don har yanzu fa muƙaddima ce share fage ake yi da ainihin shimfiɗa za ka ji shehu ya fara cewa ya ikhwanul muslimi imna'u nisa'akum al-khuruj illa li daruratin la budda minha ya ku ƴan uwa musulmi ku hana matanku fita sai da larurar da ta zama babu makawa to a nan ne zan fito da wasu littafai na ɗan rediyo waɗanda yake magana dangane da hukuncin fitan mata irshadul ikhwan ila hukumi khurujin niswan ta annan ne zaka gane hukuncin ina matsayin ka bar matarka ta je makaranta ina matsayin ta je asibiti ina matsayin ta je ziyara ina matsayin ta je gidan suna ina matsayin ta je gidan biki ina matsayin ta je kamun amarya ina matsayin za ta je wurin mother's night za ta je wurin lancin ina matsayin mataka za ta je taron siyasa duk shehu zai faɗi za mu zo da littafin in Allah ya so daga nan duk wanda yake so ya nema sai ya nema dan ka gane aiki fa ba zai kare ba dai akan tafan dan godo ne insha Allah ta'ala sai dai mu kare mu bar wannan aikin saboda bayan Allah nan sun rubuta littafan da za mu tsaye da duk karatun wani littafi a duk ufa karatun waɗannan littafan na tabbatar da cewa shekaru 50 masu zuwa to littafin su zalla za a karanta ya zama a daina karatu kaf a ce littafin gidan hodiyo kawai za a karanta kuma kasancewa za ta haji tsaye tsakaninmu da kowa don yanzu wannan ma da ake so biyu a mako to a hankali za ka ji shehu ya fara budawa za ka an fara shata fage za ka an fara naɗe ƙafar wando shehu kenan a hankali sai ya sargafo kowa kowa sai ya ji cewa bai tsira ba amma sai ya ce ba ya maka don ya ci mutuncin ka bane gyara ya katta kenan kawai ya katta kenan ba cin mutunci yake ba saboda a lokacin sun zarge shi sun ce yana cin mutuncin mutane yana wa'azi yana faɗin laifukan mutane shine bai zo rubuta littafin ihya'us sunna da yake yana daga cikin littafan da daga baya ya rubuta yake cewa wallahi idan ya nene don ya ci mutuncin wani Allah ya bi shi har cikin gida ya ci mutuncin shi yace amma gyara yake nufi haka haka zargi annabawa annabi Shu'aib ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yace ba so nake in hana ku koma annai ba in uridu illa al islah mastata'at gyara nake so haka ka duk sanda kazo kake son gyara mutane yanzu kun ga wannan matsalar fitan mata din nan yaya matar ka za ta fita ina za ta fita da wa za ta fita waɗannan abubuwan su za a tattauna daga cikin tafan shehu ba za mu zo daga cikin tafan albani ko littafan din ba ko littafan wane ne a'a daga cikin littafan shehu za ka ji har fita asibiti da fita makaranta da fita gona duk waɗannan abubuwan shehu ya kawo su ya tattauna su da alƙalamin shi mai albarka hakika ban san matsalar da shehu ya yawaita rubutu akan ta bayan bid'a da sunna irin matsalar mata ba da ya sassauci dangane da matsalar fita mata ba da Allah madaukakin sarki ya albarkace ni da ina jin fulatanci gar wallahi akwai wasu littafai da ina zo na karanta kusan duk fulanin Najeriya sai mun bata da su littafai ne shehu ya rubuta akan fulani game da matansu da ke yawon tallan nono din nan littafin nan na fara jin karatun shi a buɗe masallacin dan Kande anan gashi nan masallacin Malam Yusuf Sambo a bakin Malam Sama'il Idris yake shi ba fulatani ne samfarera ya haddace littafin waƙe ne ya tashi ya karanto shi yazo ya fassara shi nan ne littafin nan naje na samu malami ba fulatani a kasar Adama lokacin ina yola da ya zauna yana karanta an yazo wani wuri sai ya ce sai in ce yaya ni sai ce ai magana akwai girma ne Modibbo in ce a fade sai ya ce kai dan Modibbo kenan to waɗannan irin littattafan jama'a na dan ba wanda dan Modibbo ya kyale waɗannan fulani kaf da ke kiwon shanu bai kyale su ba sai da ya bi ta kansu ya rugurugu da su rugurugu ba waye musu butu-butu ba rugurugu dan sai da ya rinka auna kalmar kaulasa ya ce ga kanan ba fulatani ba ka sallah ba ka san addini ba ka kasa shanu a gaba ka kasa kaza sai ce bid'a muharrama khalidi na fiha wannan ya kafirta sai haka duk sai da bai raga musu ba waɗannan tafai dan hudu ya rubuta su da larabci ya rubuta su da ainihin fulatanci ya rubuta su da waƙe da fulatanci ashe nan duk sai da ya rubuta su jama'a bai yi kuma dan ya ci mutuncin kowa ba gyara ake so kuma abin da haka asalin malami suke a ƙasar Hausa asalin malami a ƙasar Hausa ba irin wannan kukumadi da suke kewaya su mutum yayi shiru a anguwa yana malami a'a dole ka tashi ka karantar da mutane wajibi asalin malaman ƙasar Hausa saboda haka hakikani malanta ta gaskiya ta bayyana a hannun Shehu Usman Dan Fodio ne irin yadda asalin malanta take a ƙasar Hausa malaman ƙasar Hausa zama suke su bayyana zama suke su yi wa'azi fitowa suke su faɗa ƙarara a bari haka asalin malaman suke amma ganin abin da ya faru da Dan Godiyo shine da yawa sai suka ji tsoro shine aka koma gaba ɗaya karatu ya koma karatun soro karatu ya koma karatun tsangaya in kana son Qur'ani sai a ce tafi bayan gani idan kana son fiqh ko hadisi ko larabci sai a ce je ka zauren wani malaman da su za su zo a yi sallah azhar da la'asar da su ana sallama sai su tashi su fita amma in ka je zauren su kana karanta sai ka ji suna cewa kaza ba kyau idan ka ce to algafata malam a fito a bayyana mana tun daga masallacin ma'ani sai ce a'a mu ba ruwanmu ma'ana karatun ba ane dan gyara bane to me ma'ana irin wannan karatun ga su nan za a tafi aikin hajji da su za a gan su manyan malamai ne sai zo su zauna sai su shu suna ganin alhazai su ne ba daidai ba amma sai su ja baki su shu idan wani ya miƙe yana bayyanawa sai su ce ka ji karambani ai Allah da kanshi cewa ya alaikum anfusakum ai burrukum man darra idza hatabaitu Allah cewa ya kowa ya ji da kanshi wanda duk ya bata ba zai cutar da kai ba dan naka ya bata ya rabu da shi kai tunda ka san daidai kai to me ma'anar malanta malanta a ƙasar Hausa sai ta juye ta zama ne rubutun sha buru da laya bugun ƙasa da ba da sa'a haka ka kewaye Bahaushe 100 in ka ji ya ce wani malami na ne ka ce mishi littafi nawa ya sauke maka a wanda babu kuke yanzu na ƙawaidi a cikin risala ina kuka kai a Riyadus Salihin wani babu kuke hadisi nawa kuke a Bulughul Marami sai ce a sai fito maka da wata kwalba sai ce kaga rubutu ne gashi yake bani zan je in yayyafa a office zan yayyafa a sabuwar mota ta sannan kuma daki da zan aje amaryata nan ma ya ce duk in yayyafa
wannan ita ce malanta, wannan ba malanta bace, wannan tsubbu ne, ya batar da kai ne. Amma malanta shine karantar da kai, ya wa'azantar da kai, ya nuna maka ga daidai ga abin da ba daidai ba, da kai da shi ku tashi ku yi aiki domin ranar lahira Allah ya muku kyakkyawan saurare. Jama'ar musulmi, kamar yadda muka faɗi, anan za mu saurara insha Allah ta'ala. Na tambaya wani ya aiko da ita, akwai tambayoyin da sai dai ban samu na ainihin yayi nazarin su. Wannan yana tambaya ne irin abubuwan da muka faɗi akan abubuwan da masu ruƙuya suke wai shayin shedan. Wai shayin shedan wani abu ne ake bayawa in shedanu sun sha, in mai ruƙuya ya sha sai shedanin sai su ji ba daɗi, daga haka sai su fita. Yana daga cikin ainihin a'malur ruqya ghairu shar'iyya. Akwai wani malami mai suna Abdulbar, ya rubuta littafi in Allah ya so, in ban manta ba gobe zan fito muku da wannan littafin ku ga ire-iren abubuwa. Yana faɗin bid'ul mu'alijina war raqin, bid'o'in masu yin ruqya da masu bada magunguna. A kiyaye jama'a, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Za mu saurara nan. Na'am. Eh. Na'am. Za mu tattauna a gobe insha Allahu ta'ala. Eh, in Allah ya so. Eh, za a tattauna insha Allah, ko kuma karatu mai zuwa insha Allah. Dan nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.